إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وجزاك الله تبارك وتعالى وجزاك السلام والنور أقوما وأن لوكتي أيضا بكتي قبل كارتو من التفسير أقول لوكتي بكما تشوان لن إذن الله تعالى زامو تشي قبل إذا مكتايا يومنا لما تنجوما أشياء ديا قبل رمضان شكرا تدوغو ديا يدعي حدود أربعين دبيوان هجرم مايكي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة ومدينة وأن الشيء ده تشي ده 23 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar Turawa. Ba mu gushe ba, muna cikin suratul Tauba. Kafin malam ya karanta mana abin da zai karanta mana, akwai tambaya akan hukuncin wanda ya mutu yana dauke da azumi, musamman cikin watan Ramadan. Wai shi dan aljanna ne? To, ala kulli halin, dukkan mutumin da ya mutu yana dauke da azumi, kuma kamar yadda yake nunawa, musamman cikin wannan wata mai albarka, wata Ramadan. To, ana yi masa kyakkyawan fata na alkhairi, domin yana daga cikin abin da ya tabbata cikin sunna cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutum da alkhairi, to sai shi dasar da shi da yin aiki na kwarai. Yana cikin aiki na kwarai ne sai Allah ya kabira zo shi. To, don haka ana yi masa kyakkyawan fata kwarai da gaske. Amma cewa dan aljanna ne kai tsaye, wannan babu hadisi ƙararra ne gwada cewa da zarar mutum ya mutu cikin watan Ramadana dan aljanna ne, ko ka ce ƙararra da mutum ya mutu yana da azumi. Hadisi sarihi ya ce dan aljanna ne, malamai suka ce ba wannan hadisi a ingance. Amma dai kasantuwan ya mutu, misali cikin watan Ramadana a lokaci mai daraja, sannan ya mutu yana cikin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala, sayin azumi, to wannan babu shakka ana kira sa masa zaton alkhairi. Muna fata Allah ya samu dace. Akwai wani jami'in hizba shi kuma da ya zo da bayanin cewa hizba sun rubuto takarda, ko takardu sun tura a majalis da ake karatu irin wannan. Abinda takardar ta kunsa shi ne kira ga al'umma, musamman iyaye, da jan hankalinsu ya zuwa ga wata al'ada da wata mummunar ɗabi'a da su hizba ɗin suka lura tana gudana a lokacin bukukuwan aure, musamman a nan cikin garin birnin Kaji. Abubuwa ne kamar da suka lissafa su ba su da kyawu, amma su 'yan hizban kawai suna iya cikin kokarinsu, amma ba su da wata fawa, ba su da wata fawa sosai ta hana abubuwa. Sukan ɗan dai iya cikin kokarinsu, amma musamman abin ya shafi gidajen masu kuɗi, to ba abin da za su iya yi gaskiya. ku shine suka ce da Allah ayi wannan so kace a ga mutane abin da ke faruwa musamman magidanta da iyaye su ji tsoron Allah bubuwa in sun ka taso a gidajen su su kula ba daidai bane irin abubuwan da suke faruwa da sunan bubuwa na barnace barnace sun ba da misalai da dama bari in faɗi wasu daga ciki sun ce idan ana buki akwai wani abu da ake yi wai ranar ƙauyawa ne to shi ƙauyawa ne ɗin akwai abubuwa ciki waɗanda ba su da jawo su sangasi ke tashi ɗan mata ke yi su su yi wani shafe-shafe na banza babu sutura a jikinsu su riƙe abubuwan da bai kamata ba sannan suka ce kuma yanzu akwai ranar fulani kamar yadda suka ce tana nihin a sa wasu 'yan tufafi gajeru ya yi ya baliga ta sa 'yan gajeruwar riga bai ta wuce mata da kafada ba sannan cibiyar ta a waje sai su sai balakalin da suke yi da sunan wai ranar fulani sannan da ƙauyawa ne ɗin da ranar fulani dukkanin su 'yan mata da 'yan maza duk zuwa suke don har gitse waje to wannan abu bai kamata ba sannan kuma akwai ranar shisha wai ranar shisha ita ma rana ce wadda duk a cikin aure ake wannan ba duk a cikin hidimomin aure ake wannan rana ce da za a samu taba wuyi da tsarin wasu abubuwa za a hadawa a samu tiyo a tada hiyaki a hada tiyo maza da mata su kama zuka su sha su bugu su ta badakalar da suka iya kuma duk wai aure ne da ake ganin an shi bisa ga sunna sannan ana hita daji ko da sunan wani abu shi picnic ko su fita daji shi ma can wajen bakin gulbi ko bakin menene a sai da abinci da abin sha shi ma a sun duk da ake yi a can a dawo da ango da amarya da abokan amarya da kowa da kowa to abin nufi da irin waɗanda abubuwa wasu misalai ne faɗa wanda ban faɗi ma duka ba ga abin da ke cikin takardar Allah to haka dai ake ta yin su gaskiya akwai wankin amarya ka kuma ce na tsallake shi ko akwai wankin amarya shi ma kiɗi ne da tsiya iri yake wankin amarya da rawa da cashewa da kiran wasu makaɗa daga uwa ko kace daga wasu dangogi so su kafa turayen kiɗi da matan aure da matan banza da su tarawa kuma maza su zo suna kallo wasu masu shiga a rinca ɗaya da su aikin to da wankin amarya da ranar ƙauyawa da ranar fulani da ranar shisha da ranar waye a tsakani da Allah wanda duka barnace ne wanda duk wani mai hankali a matsayin shi na musulmi ya san wannan ba daidai bane ba ma sai an gaya masa ba gaskiya ba ka ko bukata maka wa'azi game da wannan gaskiya to sai hizba din suke cewa wannan abubuwa suna ta faruwa gabatowar ramadana an yi bukukuwa sosai an yi ta irin wannan farnace-farnace su kuma la haula lahum wala quwwa musamman kamar ne shi ya bai shafi gidajen masu kuɗi ba abin da suke yi gaskiya kuna gani an ba su abubuwa suna yawo ba abin da suke yawo gaskiya to don haka mutane su ne ya kamata su ji tsoron Allah a kan karan kansu ko wani dattijo ya kula da matsalar ta shafi gidansa idan wannan ya kiyaye iyalinsa wannan ma kiyaye iyalinsa wannan kiyaye iyalinsa sai ga al'umma anguwa an samu da reto wacce anguwa ma in sun haka shi kenan sai ga abubuwa sun gyaru mutane su suke kwan gyara kansu sai su gyaru to ita kanta hukuma gwamnati kenan suma suna da laifi gaskiya, suna da laifi da ya fi da allafinsu shi ne jaha kamar Kebbi, jaha ce ta musulmi, ko ka ce da akwai wasu zaune cikin jihar nan waɗanda ba musulmi ba, to ba kuskure ba ne kuma ba rashin adalci ba ne ka ce jihar Kebbi jaha ce ta musulmi, don su suke da galibiya, su suke da rinjaye, kuma jagororin dukkaninsu musulmi ne, saboda ka sai ka ce jihar ce ta musulmi ko? To idan jihar ce ta musulmi, jagororin musulmi ne, kamata ya a ce lokacin da duk wata barna ta kunno kai irin wannan da wanda sai kama da ita, to a hankalci bai kamata ta fi ƙarfin gwamnati ba, bai kamata ce ta fi ƙarfin gwamnati ba, to amma abinda za ka iya lura da shi shine gwamnatin ba ta kai wata hobba ta bi wallantana a ce abin ya fi ƙarfinta, ko ku gani ba, kamar da ka ce gwamnati ta yi wata hobba ta wajen hana wanga abu, sai abin ya ce tura, sai a ce sun yi ƙoƙari amma sun kasa ne, amma zahiri sai ka da komi ba su zuwa nan bai ko shahe su ba, wato ba ya ma cikin lissafin su, dole shi ne kuskuren su gaskiya, bai kamata a ce barna na horo a ce hukuma in dai ba ta ga cewa wai wannan abin ta da hankali jama'a ne ko kaza ko wani abu a ce sa'a shi ne ba buron su kawai abubuwa dai suka shahi personal issues, yawwa mutane ne kawai abin ya shafe su kai abin da suka rama shi ne aka tagana, to wannan fahimta da gwamnati kan yi ma wasu matsaloli da ke faruwa cikin al'umma kuskure ne gaskiya, to haka idan suka san idan wani abu ya kunno kai wanda ake gani zai zama hadiya da tashin hankali cikin al'umma, nan ake yin sannan su go su kwatsa abin a tsaya a dakatar da shi domin kada ya haifar da tashin hankali cikin al'umma, to haka duk abin da zai haifar da tashin hankali cikin addinin mutane bai kamata a ce fasalar shi ne ba, bai kamata ba, saboda ka su gwamnati ya kamata su kula ko dai hizba a ba su fawa ya je kamata ko kuma su gwamnati da ala kulli hal ya zama akwai mataki da suke dauka na gyarawa, muna fata Allah ya sa dace, to wannan shine wallahu ta'ala ala, kamar da yake muna cikin suratu Yunus ko eh ba tauba ba, muna cikin suratu Yunus, jiya mun karanta aya بيغو تزام تشكى آية أكو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تتذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب
yace inna rabbakumullahu ubangijinku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-'arshi sanadi da ta kala arshi yudabbiru al-amra yana gudanar da lamari ma min shafi'in illa min ba'di idni babu wani mai ceto sai bayan izininta ma min shafi'in illa min ba'di idni babu wani mai ceto sai bayan izininta, bi ma'ana sai bayan Allah ya bada izini, ذلكم الله ربكم wannan shine Allah ubangijin ku fa'buduhu saboda haka ku bauta mashi afala tadhakkarun shin ba za ku wasu ba ilayhi marji'ukum jami'a makomaku baki daya zuwa gare shi take dukkanin ku baki daya ya zuwa gare shi za a mai da ku wa'adallahi haqqa wato wannan alƙawari ne da Allah ya yi shi alƙawari na gaskiya innahu yabda'u al-khalqa Allah shine yake fara halitta thumma yu'idu sannan kuma ya maimaita halitta yajziya alladhina amanu duri ya sakamako na alkhairi ga wa'anda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki nagari bil qisti da adalci والذين كفروا وانكم سكا كافرتا لهم شراب من حليب سنا ده ولي ابن شاء ده روان ذاتي الله يكي وعذاب اليم وكما عذاب ما متكر رجدي بما كانوا يكفرون سنديار ابن ده سكا كانتي سنا يي ده كافرشي كما دي اشاره ديه muka bude سوره يونس mun karanta aya ta farko muka shiga cikin aya ta biyu lokacin ya kare mana wato muna kan bayani akana linnati ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzir linnasa wa bashir alladhina amanu an lahum qadama sidqin inda rabbihim mun fadi cewa ibn jarir al-tabari da sauran malamai na tafsiri sun ambaci sababun nuzul wato dalilin sauka na wannan nassi cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da da'awansa ya fuskanci mutanen Makka to wannan mayan kafirin nasu da ba su imani ba sai suka ce Allahu a'azamu min an yakuna rasuluhu bashara amma wajada Allahu man yursilu illa yatima abi talib suka ce Allah ya fi karfin ya aiko manzo a matsayin mutum dan Allah yana son ya aiko manzo to ya fi karfin ya aiko mutum sai dai aiko ne abu wanda ba mutum ba yanzu Allah bai samu wanda zai aiko ruwa ko cikin mutanen illa yatima abi talib sai marayin gidan abu talib wato suna ishara ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kinan ko da ta kama Allah yana son ya aiko mutum a matsayin manzo to ba wani maraya na gidan Abu Talib ne kamata aiko ba amma kamata aiko kila kace wani babban mutum haka nan wani mashhuri don haka dai su wasu suna tattare da cewa idan Allah yana bukata ya aiko manzo to bai dace ya aiko mutum ba to sai Allah ya ce akana linnasi ajaban yanzu ya zama abin mamaki ga mutane an auhayna ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi ya zo ga mutum daga cikinsu yanzu Allah ya yi wa mutum wahayi ya tada shi a matsayin manzo an anzirin nasa ka yi wa mutane gargadi wa bashirin ladina amanu kuma manzon a umarce shi da cewa ya yi bushara wa waɗanda suka yi imani an da lahum qadama sidqin inda rabbihim yanzu wannan abin mamaki ne a wurin mutane wato wannan istifhami ne malamai suka ce na inkar bai kamata wannan ya zama abin mamaki ba ku mutane kuke to me abin mamaki idan Allah ya kawo muku mutum a matsayin manzo bai kamata ya zama abin mamaki ba kun gane ko yawa amma muka ce su wasan su kullun mamakin wannan suke yi abinda suke gani cewa bai kamata mutum ya zama manzo ba ke ta wani wuri Allah ya ce a wajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum a wajibtum Allah ya ce shin wai kun yi mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum gargadi ko wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijin ku ala rajulin minkum ta hannun wani mutum daga cikin ku wanda shi ba ku mamaki in kuna mamaki wannan kan bai kamata ya zama mamaki ba wani wuri ce wa mamana annasu an yi umidu izja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula. Ya ce wa mamana annasa an yi umidu, ba abinda ya hana mutane sun yi imani. Mutanen nan masu ganin cewa bai dace a aiko mutum ba a matsayin manzo ba, ba abinda ya hana sun yi imani. Izja'ahumul huda, a yayin da shiriya ta zo musu, illa an qalu, kadai sai dan sun ce ne aba'athallahu basharar rasula, shi yanzu Allah ya aiko mu duniya matsayin manzo. Wannan ganin cewa aiko manzo shi ya hana su ya zama sanadiyyar kanye su ga imani, wato tare da istibati da wannan wautar da suke da ita, kun gane ko? To wannan shi ne. To Allah tabaraka wa ta'ala ya maiso musu martani da nuna musu cewa tunda su mutane ne, jinsin su ya kamata a aiko musu, da kamar su mala'iku ne sai a aiko musu mala'ika ko? Wallau kanat fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula. Allah tabaraka wa ta'ala ce kai a musu, law kana fil ardi mala'ikatun, da a cikin kasa akwai mala'iku yamshuna suna tafiya a ban kasa mutma'innina cike da natsuwa, lanazzalna 'alayhim minas sama'i basharar rasula, malakan rasula, lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula, da mun sauko musu da mala'iki daga sama a matsayin manzo. Wato wannan shi yake nuna daga jinsin ku ne Allah yake aiko muku manzo, saboda ku tun da ba mala'iku bane. To wani dai bane furkan tunanin cewa abin da ya dace Allah ya aiko muku mala'ika a matsayin manzo, a'a, tun da ku mutane ne jinsin ku Allah zai aiko muku a matsayin manzo, da ku mala'iku ne wannan sai aiko muku mala'ika. Saboda sunnan Allah tabaraka wa ta'ala sai nuni akan cewa yakan aikowa mutane manzo ne cikin su a matsayin mutum. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi min ahli alqura. Allah tabaraka wa ta'ala ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mu taba aiko wani manzo ba a gabaninka ba, illa rijalan, sai mutane ne muke aikowa. Nuhi ilayhi, muni musu wahayi, min ahli alqura, kuma da mutanen alƙaryu. Don haka mutane ne Allah yake aikowa ga jinsin mutane. Wani wurin aya makamanciya wannan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ba mu taba aiko wani manzo ba a gabaninka ba, wace mutane muke aikowa. Nuhi ilayhim, muna musu wahayi, su isar da saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala yake buƙatar su isar ga ƴan uwansu jinsin mutane. Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi masu karatu wanda suka san littafan da Allah ya aiko tun gabanin wannan, ku tambayi su game da wannan matsala, in kuntum la ta'lamuna, in ba ku sani ba. To wannan shine. Don haka haka sunna Allah tabaraka wa ta'ala take. To manzon wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala yake masa, da aikin da yake masa ya kunshi abubuwa ne guda biyu. Ɗaya shi ne an farar da cewa an anzirin nasa, ka yi wa mutane wa'azi, wato wa'inda suka bijire kenan. Sannan wa bashiri lalina amanu, ka yi bishara ga wa'inda suka yi imani. Ina fatan gani. Don haka kenan cikin duk saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ga annabawansa, to saƙo ne wanda ya kunshi al-inzaru da kuma al-tabshir. Wannan shine da'awa sahihiya, ayi inzar, a tsawatar da mutane, ayi musu wa'azi, a basu tsoro dangane da shirka da Allah da dukkan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. To idan mutane ba su daina su ba, to babu shakka Allah ya yi musu tanadin azaba. Sannan a ɗaya ɓangare a samu at-tabshir. Tabshir shi ne a yi wa mutane al-bishir, cewa wanda suka imani ga alkhairai da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu tanadi, akwai aljanna, akwai kaza, akwai ni'ima iri kaza kaza ga wanda suka imani. To wannan shine an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu, kun gane ko? Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Allah tabaraka wa ta'ala shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu aiko ka ba, sai aikin naka ya zama kaffatan lin-nasi, ya zama ya gane mutane baki daya, bashiran wa nadhira, kana mai albishir na alkhairi ga waɗanda suka yi imani, wa nadhiran kuma kana mai gargadi da azabar Allah ga waɗanda suka bi shiri. Kamar da muka shahadi kullun, da'awa ba ta zama sahihiyar da'awa idan ta ginu akan ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarorin, sai ihmalin ɗaya. Kun gane? Bi ma'ana, dukkan wata da'awa da za su zama cewa abinda masu da'awa cikin wannan da'awan suka yi tarkizi a kansa shine inzar, kawai inzar, kullum shine aikin wannan da'awa, za su zama akwai kusurci gaskiya. Kun gani? Ce kullum aka zo wa'azi bayani ne kawai akan wuta da jahannama da bala'i da azaba, yau ayi gobe kullum bala'i da azaba. To kaga wannan ba haka ya kamata ba. Kun gani? Kamar yadda an ka samu wasu masu da'awa, su kuma tarkizinsu kullum shi ne akan yi ma mutane bushara da alkhairai kawai, duk abin da ya zama laifi ne shi ba ruwan su ne shi, yawan su falala kawai da bayanin alkhairai kawai. Kullum sai a ce ka karanta kaza lada 1000, yawa da ka yi kaza ka shiga aljanna, gobe kuma a tuwa a kasa da'awa kuma a ci gaba da haka. Ce in kai tasbihi kaza falla 1000 kaza, in kai kaza, ya zama kullum aikin kenan. Kaga wannan shi ma ba haka ake da'awa ba, ba haka ake da'awa ba. Abin yana buƙatar sai haɗa wannan abubuwan guda biyu, an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu. To su wa'inda aka yi ma wa'inda suka imani nan, da ya ce wa bashirin ladina amanu, sai ce anna lahum qadama sijidin, kai musu albishir da cewa suna da abin da suka gabatar na gaskiya. Qadama sijidin suka ce shi ne abin da suka gabatar na gaskiya. Wato qadam abin da ya riga ya gabata. Kun gani? Wasu malamai suna duba qadam a matsayin kafa. Kun gane al-qadam ai ko? Yawwa. Sirrin kuma shi ne gaskiya. To shi yasa malamai suke cewa wannan ibara da ta zo cikin Al-Qur'ani mai girma, qadama sidiqin, ko dai a fassara ta zahiri. Kun gane? Saboda haka sai ka ce qadama sidiqin, wato abin da suka gabatar na gaskiya. Kun gane? Ko kuma ka ce qadama sidiqin kafa ta gaskiya. Sai zama cewa kamar wannan wani usulubi ne na istiara, saboda da kafa mutum kan tafiya gabata, kamar yadda in ambaci hannu haka, ambaci hannu domin a nuna kyauta ko ni'ima, saboda da hannu ne ake yinsa. To wanda masu dai harkar adabiyyat da balagiyyat sun za su gane wannan. Kun gane? To sannan kuma yana yau a fassara shi fassara ba ta zahiri ba. Kun gane? Saboda haka sidikin ɗin sai zama wawai fassara za ka masa kafin gaskiya ba, sai a fassara shi da cewa shi ne ar-rafiq, ko sidikin rafiq. Saboda haka ma'anar sai zama cewa anna lahum qadama sidikin, wato suna da rigayi ko abin da suka gabatar madaukaki inda rabbihim, a wurin ubangijinsu. Sannan kuma suna da kenan martaba ko matsayi madaukaki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda sai zama ai mishi fassara mai yanci kenan. Kamar yadda malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi صدق عند مليك مقتدر للي ما في صورة الله إن المتقين للي ما في صورة الله في الجنة ونهر سنة شكين الجنة لقورمو سيتي في مقعد الصدقين مقعد شيني ورين زمان صدقين فرزك في مقعد الصدقين أولين زمان نجس يابو فأقول شيني فسرة زاين كوكتي في مقعد الصدقين أولين زمان ما دوكش ko wani zama kyakkyawa a inda maliki muqtadir wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mamaliki ko mai mulki ko mai cikakken iko kun gani abin nufi malamai suna cewa akan zo da ibarar sidikin bayan an faɗi wani abu a yi ibafansa zuwa kalmar sidik don a nuna abin kyakkyawa ne na alkhairi ne abu ne mai kyau kun gani kamar da aka ruwaito ko in ce Allah ya bada labari daga cikin addu'o'in Annabi Ibrahim ya ce waja'alli min ladunka waja'alli lisana sidqin dike zai ce waja'alli lisana sidqin fil akhirin ko waja'alli lisana sidqin yace ka sanya mani lisana sidqin fasara ta zahiri lisanin sirkin sai ka ce harshe na gaskiya ko ba haka ba yawwa amma suka ce lisanin sirkin wato yana nufin harshe kyakkyawa wato abinda za a makalin sirkin kenan abinda za a faɗi mai makalin hasali ga yanke sun ce abinda za a faɗi mai kyau fil akhir cikin mutanen ƙarshe wato Annabi Ibrahim roƙi Allah cewa Allah ya sanya mutanen ƙarshe ya zama suna faɗin abu mai kyau game da shi shine lisanin sirkin kun gani wasu annabawa da Allah jere su ya ce wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanin sirkin aliyya wa habna lahum min rahmatina ce sai muka ba su rahama ta daga gurinmu waja'alna lahum lisanan sidqin aliyya sai muka sanya musu lisanan sidqin harshe da gaskiya wato baqalun hasanin kenan abin faɗi ko zance wanda za a faɗi game da su mai kyau faɗin hukumi ina fatan gani abin nufi so da dama dai yanka kuɗe wata kalma an kai izafanta ga sidqin to abin wani alkhairi ne abu ne mai kyau abu ne wato abin fata yasa wani ya ce wa ƙun rabbi a dakhil ni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waja'alni min ladunka sultanan nasira ya ubangiji ka shigar da ni mashiga mai kyau mudkhala sidqin mashiga kyakkyawa wa akhrijni mukhrij sidqin a fitar da ni mafita kyakkyawa kuma to shaidi haka dai malamai suke bayanin wannan ibara anna lahum qadam sidqin akwai riwaya da aka samu daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yace qadam sidqin da Allah yace manzilu sidqin wato muqali ko matsayi mai kyau a wata riwayar yace kada musulki shine ajrun hasanin wato ajrun hasanun ladab kyau idan Allah lahum kada musulki a riwaya Abdullah bin Abbas ko kace suna da muqami ko wurin zama kyakkyawa ko kace suna da ladab mai kyau inda rabbihim wuri ubangiji su akwai abin da aka samu na riwaya daga Abu Abi Dadi Rabah shi ma fassarar shi ta so sai kamar da Abdullah bin Abbas yace kada musulkin shi ne maqamu sidiqin sai Abdullah bin Abbas yace manzilu sidiqin shi kuma yace maqamu sidiqin kaga duk gudani al-imam muqatil shi kuma yace kada musulkin shi ne amal saliha amal saliha shi ayyuka nagari shi yasa kuke ganin da labarin da shi malamai sai ce annalahum kada musulkin suna da abin da suka gabatar na gaskiya wato kenan ayyuka na gari da suka gabatar daga gare su. Kun gane ko? To aro su wannan daga shi ba al-Imam Mujahid cewa kada ba su dike shi da ayyuka gadari wanda su masu imani suka gabatar. Al-Imam Abu Hayyan a lokacin da ya ambaci wannan fassara ta al-Imam Mujahid cewa kada masu dike yana nufin ayyuka nagari, to sai karfafi wannan fassara ta al-Imam Mujahid da wani baiti na al-Waddah. Al-Waddah ne daga cikin mawaƙan Larabawa. Al-Waddah a baitin sa yake cewa salli lidil arshi wattakhidh qadaman tunjika yawmal asari wadh-dhalali. Salli lidil arshi yace kai sallah don ma'abushin al-arshi shine Allah, kai sallah don Allah kenan shine salli lidil arshi. Sai wattakhidh qadaman, wattakhidh qadaman bi ma'ana wattakhidh a'malan saliha tunjika, wato kariki ayyuka nagari shine wattakhidh qadaman, kariki ayyuka nagari tunjika wanda tsiratar da kai yawmal asari wadh-dhalal, ranar tuntuni da salal lafiya ita ce ranar tashin kiyama. Ash-shahid wattakhidh qadaman tunjika yawmal asari wadh-dhalal, cewa wattakhidh qadaman shine kariki ayyuka nagari. To muna magana dai akan cewa anna lahum qadaman sidiqin inda rabbihim, suna da abin da suka gabatar nagari a wurin ubangijinsu, ko suna da ayyuka nagari da suka gabatar, ko suna da wato muƙami madaukaki a wurin Allah kamar yadda fassarorin suka zo daban-daban. Duk wanda aka fassara wallahu a'lam, muna fatan ya zama fassarar tana da wajaha kamar yadda muka ambata. Ash-shahid Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sifar cewa wannan manzon da aka aiko a matsayinsa na mutum da kafirai suke mamakinsa, sifarsa ko aikinsa shi ne ya yi mutane inzam, sannan ya yi albishir ga wayan suka yi imani cewa suna da abin alkhairi sakamakon abin suka gabatar na ayyukansu, ko suna da mukami na kwarai, ko suna da ayyuka na gari da suka gabatar a wurin ubangijinsu. To sai ce kalar kafiru ne ko? Kafirai suka ce, wato kafiran Makka kenan waɗanda suke musun manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da mamakin zaman ya za a yi zama musun shi ne Allah ya aikowa matsayin manzo. Su waɗannan kafiran sai suka ce shi ne kalar kafiru na, sai kafiran suka ce inna hadha la sahirun mubin, lalle wannan mai sihiri ne mabaili. Kun gane ko? Wato inna hadha wannan ishara ce ga shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ba su yarda manzancin sa ba, sai suka ce kawai mai sihiri ne kuma mai bayyanannen sihiri kawai. Wannan shi ne saboda kenan sun sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallam da sihiri, kuma sihiri ma wato mabayyani. To wannan shi ne matsayin dama su wannan kafirin Qurayshawa. Wurare daban-daban sun sifanta Annabi da cewa shi mai sihiri ne, wani wuri sun sifanta shi da cewa mawaki ne, wani wuri ma sun ce shi mahaukaci ne. Da haka sai zama cewa su da kansu ba su yi ijma'i akan abu daya ba, wani lokaci su ce kaza, wani lokaci kuma su ce kaza. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha shay'un wa hadha sahirun kazzab. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فيما باكي ما يؤذي ذو مسكين شي ازامو النبي اتاد شي cikin su wannan ya zama maki gari su. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, kafirai sai suka ce kai wannan masiri ne maka yake kawai. To haka suke sifar da annabi cewa shi mai sihiri ne. Wani wuri Allah ya bada labarin sai ya ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nazzala ko nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun. وقالوا يا كافر السكتي يا ايها الذي نزل عليه الذكر, يا كاي wanda aka saukar masa da alquran, kaga wannan iya izili kenan quran da ba ku yarda shi ba. Kuma ba su ce ya ayuha alladhi nuzil alayhi adh-dhikr, ya kaai wanda aka saukar maka da adh-dhikr, sai suka ce laka lamajnun, kai ma kwaci haka suke gawa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma muka ce sun ce mashi mawaki wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun suna cewa shin yanzu mu za mu bar iyayen gidan mu iyayen gidan da muke bautar su za mu bar su mu daina bautar su li sha'irin majnun saboda kawai wani mawaki mahaukaci da zai ci abota wa Allah shi kadai ya za mu yi mahaukaci mawaki mu daina biyan mu daina bautar iyayen gidan mu wannan ita ce falsafar su da bautar su wani wuyan Allah ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wanda suka kafarta sun kusa su kada kai idan suke muka huda idanun su lamma sami'u adh-dhikra ayayin da suka ji alqur'ani wa yaquluna innahu la majnun suna cewa annabi mahaukaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da ni wata rana su ce kaza wata rana su ce kaza tara rana su ce mahaukaci wata rana su ce mawaki wata rana su ce boka wata rana su ce dan sihiri sun kasa ma ijma'i akan kalmar guda kawai saboda wauta da rashin ibadi da Allah to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rabbi ya ce was-sama'i zatil hubuk was-sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin muqtali yufaku anhu maluf yace ina rantsuwa da sama zatil hubuk ma buce hanyoyi yace innakum lafi qawlin muqtali kuna cikin zance wanda yake tattare da sabani kafirin nan da makka Allah ce suna cikin zance wanda yake tattare da sabani shine marratan su ce ba annabi boka marratan su ce mashi mai sihiri marratan su ce mawaki ne marratan su ce mawaki ne to waye ne kaga abiya zama ruru inna kum la fi qawlin muqtali yufaku man ya'udhu yufaku minhum man ufik yufaku anhum man ufik ko yufaku anhum man ufik ana karkatarwa gare shi wanda zuwa karkatar da shi to wannan shi ne saboda haka wannan shi ne matsayin arna amma kamar nake cewa in ba wuta ba da rashin hankali da kuma irin shedan ya zarga musu igiya ba ya shiga gaban su ya gargada su ba ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsarin rayuwarsa da yanda suke ta'amuli da shi babu wata alama la min qaribin wala min ba'idin da take gurin cewa annabi mahaukaci sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan babu wata alama da suke gurin cewa annabi mawaki kuma allahu shi'ira wa man bayyalahu huwa allazi bi alqur'anil mubin babu wata alama da suke gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine da alaka da hauka ko bokanci gaban shi ko sihiri amma mun kace saboda shedan ya samu gaba gaba da shi kenan kawai suka dake wannan tare da cewa sun san tarihin shi cikin su ya tashi kafin ya zo ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mashi sako ba a taba sifanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin da suke sifanta shi da su ba to kaga wannan shi ke gwada maka hauka ce kawai ta ku da ruru da wuta Allah ya sauka to sai ce inna rabbakum Allah lalle ubangijin ku ya ku bayi shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa dai halitta sabai da kafai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala wanne kage halitta sabai da kafai da girman su sammai guda bakwai kasai guda bakwai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida to shine ubangijin ku wanda ya cancanta ku bauta masa wahdahu la sharika lahu inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami to wanda malamai suka ce ya gwada rububiyyat Allah wanda malamai suka ce kuma dukkan wani mutum da ya zama ya yarda da rububiyyar Allah tabaraka wa ta'ala to yardansa da rububiyyar Allah yana lizimta mata ya yarda da rububiyyar Allah kadai sai dai idan shaitan ya rinjaye shi ya yi gaban shi amma ga musuwanka da zama Allah rabbu to shi ke lizimta maka ka yarda da cewa Allah shine ila kun gani to ashahid Allah shine rabbu wato kulli shay kuma shine ilahu kulli shay kun gane sai dai wanda suka bijire kawai to Allah da yake da wannan sifa ya halicci samai da ƙasa da girman su a cikin kwanaki guda shida walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub Allah tabaraka wa ta'ala shi haqiqa mun halicci samai da ƙasa walaqad khalaqna as-samawati wal arda haqiqa mun halicci samai da ƙasa wama baynahuma da ma abin da yake tsakanin su na halittu Allah ya halicci su fi sittati ayyamin cikin kwanaki guda shida yace wama massana min lughub gajiya ba ta shafe mu ba kuma masara ne lugu wata da shi ya bata shahihu ba wannan aiki ba domin shi Allah aikin sa ba inda mutane ne ba mutane su ne in za su yi aiki sai sun samu kayan aiki da in za ka yi gida ka kana bukatar sai ka samu kankane ka samu juci ka samu katako ka samu ruwa ka samu maza a taba abaji ko bi ma'ana ayan kai aka gaji kuma dan daka ta a hutan har gobe a ci gaba to shi Allah ba haka lamarin shi yake ba shi yasa cewa ba ba sana bin lugu to malamai suka ce bayanin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta samai da ƙasa dinnan a cikin kwanaki guda shida shi ne abin da Allah ya bayani ta cikin wasu ayoyi na cewa ita ƙasa da abin da ta ƙunsa a cikinta an halicce ta ne cikin kwana hudu sama kuwa ita kuma da abin da ke can tattare da ita kuma aka halicce ta cikin kwana nawa kwana biyu wannan shi zai baka kwanaki guda shida qul a'innakum latakfuruna lillazi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala laha wa taj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'a lisa'i ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَهِزَّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَشِي يَنْذُكُ ذَاكُ كَافِر شِيوَا wanda ya halici kasa fi yawmai cikin kwanaki guda biyu wata ja'aluna lahu andada ku rika saka masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan shi ne ubangijin talikai shi ne wanda ya halici kasa a cikin kwanaki guda biyu bai kamata ku kafirce masa ba bai kamata ku saka masa wato ainihin abokan tarayya ba sannan sai ce wajen ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya makasa duwar wasu a samanta wanda suka wato toshe ta suka hada mata tangal-tangal kasantuwa tana kan ruwa waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha ya sanya albarka a ciki wa qaddara fiha aqwataha sabab wa fi sayi alkhairi cikin kasan ya kaddara duk abincin da mutane za su samu da dabbobi da halittu za su rayu a makasa ya kaddara wannan duka fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki hudu sawa'a lissa'ilina daidai ga masu tambaya don haka muka ce da kasa da abin da ta kunsa an halicce su cikin kwana nawa hudu summa sawa'a ila samaa ci sannan sai Allah ya nufi sama summa sawa'a ila samaa ba ai daidai zuwa sama ba summa sawa'a ila idan istawa suka ce ta'adda da ila bi ma'ana qasada ثم استوى الى السماء اي ثم قصد الى السماء سيد في السماء وهي دخان على وقت ينهيت كما هي كي تكي فقال لها سيتي وسما دي مول الارض ده كسا ايتيا طوعا او كرها وذو واتو كنا مسدا اكو كما ما دولي قالت اتينا طائعين سكتا من زو من شيكه دعاء يتي فقضاهن سبع سماوات سي الله تبارك وتعالى يحكم تاسو ya kawwana su sammai guda bakwai fi yawmaini cikin kwanaki nawa guda biyu in ka hada da hudu gari ka ga shida kenan to wannan shine inda rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin kun gane ko wa auha fi kulli sama'i amraha yadabbara wa kuwaci samanta, wato kuwaci sama yadabbara mata al'amarinta, wa zayyana samaa ad-dunya bi masabih, sai ce kuma ku kawata wannan sama ta ƙasa, kun gane ko, da taurari su ne fitillu, wa hifza kuma da wata irin kariya. Kariya sai da in aljannu suka hau suna neman su sa ciki, to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗibi wannan wannan shihab din daga jikin taurari aljihisu da shi. To sai ce zalika taqdiru al-azizil alim, wani shi ne kaddarawar Allah mabwayi matsayi. Ash-shahid, Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai da bakwai, wato menene sammai da kasai, kowane su guda bakwai a cikin kwanaki shida, wanda muka ce ƙasa da abin da ta ƙunsa an halicce su cikin kwanaki hudu, a yayin da ita kuma sama ɗin da abin da take tattare da shi an halicce ta cikin kwanaki guda biyu, su zai baka kwanaki shida. Kun gane ko? Akwai wanda suke gwada cewa wannan halitta wallahu ta'ala alam da aka yi masammai da kansai a cikin kwanaki shida farkon ranakun, wato shi ne ranar Lahadi. Ranar Lahadi aka fara aikin, aka tsari ranar Juma'a. Kun gane ko? Don aka sai zama cewa kwanakin ba su hada da Asabar ba. Da kamar da aka sani wannan shi yasa Yahudawa la'anannun Allah sai suka ce kinan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi aiki tukuru kwana shida ya gaji sai huta ranar Asabar, saboda haka sai zama ranar Asabar suka ce ita ce ranar hutu a wurin su, domin ita ce ranar hutu a wurin Allah. Allah ke yi, to Allah ba mutum bane ba a sifanta shi da wannan. Shi yasa wata ayar karanta Allah yake musu martani cewa walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub, saboda haka hikima ce ta Ubangiji ko, amma ba wai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaji bane kamar da suke da'awa ba. Shi Allah ba irin mutum ne ba. Allah al'amarinsa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu fa yakun, haka halitta lamarin sa yake lamurran sa, duk abin da ke halitta haka haka yake halitta shi, ba aiki dai na mutum ba. Kun gane ko? Yawwa, saboda haka shi yasa malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala wai da kwanukan ma mutane ba su ko sani ba, wallahu a'lam. Shin kwanukan duniya ne ko kwanuka ne irin na wurin Allah? Kun gane abin da kake? Kwanuka ne irin aurin nan ko ko kwanuka ne na wa'inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu? Kun gane abin da kake? Wallahu a'lam. To sannan malamai suke cewa Allah kawai ya halice su cikin kwanaki shida ɗin nan ne, bai halice su fi lahzatin wahida ba, saboda wasu hikimomi. Wato Allah na iya ce masammai bakwai da ƙasai bakwai da girman su, ci musu kawai kun faya kunna ko? Zai iya faɗin haka, don innama amruhu idza arada shay'an, ko innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Allah yana da iko yin haka, amma bai yi ba. Hikimar suka ce wallahu alam, ko kace daga cikin hikimar haka ce, saboda karantar da mutane, karantar da mutane cewa duk abin da ku yi shi bit ta'almi. Yawa, ba lalle bane duk abin da kake son kai kace lalle ka gaba shi fi ashiyati wa duhaha, da sauri haka da kace ka fara zai zo ka gaba abin da ka fara kai shi tsanaki ka bi shi hankali sannu, sai abin ya inganci sannan kuma a samu natija mai kyau. To wannan dai al'ummar malamai suka ce ba ai haka bane, kawai saboda karantar da al'umma cewa duk abin da za ka yi ka bi shi cikin tsanaki mataki bayan mataki a hita mu natija mai kyau sannan kuma ya fi inganci. Amma ba haka ba, duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga daman yi, to zai iya halitta shi ta hanyar kun fa yaqulu. Yawa, to ba wannan hikima ita ta bai halicci sabai da kasai da irin wannan ba, ya yi su cikin kwanaki shida kamar yadda ambata wallahu ta'ala a'lam. Muna fata da abin da muka rubuta daga sawaba Allah amfani mu shi ba malamansa, wanda muka kuskure kuma Allah ya taimana ya gafarta mana, insha Allah cikin zuwa ta yawa. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.